Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 19 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Binta da kanin labarai.
To Hafiz, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna a Abuja jiya Alhamis da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan harkokin wajen kasar Geoffrey Onyema da sauran jami'ai. Kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da murƙushe masu zanga-zangar Sudan kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe mutane 15. Shugabannin Amurka, Canada da Mexico sun gana Alhamis a taron su na farko cikin shekaru 5 don tattauna batutuwa da suka daɗe kamar abubuwan da ke fuskantar tattalin arziki.
Kanin labaran kenan. Yayin ziyarar aiki da yake yi a Najeriya, sakataren harkokin wajen Amurka, kasashen biyu sun rataba hannu kan wasu yarjejeniyoyin aiki tare a bangarori da dama. Masu kula da lamura a Najeriya sun ce wace iko daga hannun shugabannin kananan hukumomi ya maida hannun agogo baya da kuma gurguntar da aikin wannan matakin gwamnati. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, Juma'ar Mubarak, da fatan an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna a Abuja jiya Alhamis da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan harkokin wajen kasar Geoffrey Onyema da sauran jami'ai, inda suka tattauna kan karayin haɗin gwiwa a harkokin kiwon lafiya a duniya da farfaɗo hanyoyin samar da makamashi da bunƙasa tattalin arziki da farfaɗo da demokradiyya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Najeriya ce ta biyu a cikin kasashen Afirka uku da Blinken zai kai ziyara cikin kwanaki 5. Yau Juma'a, babban jami'in diplomasiyyar Amurka zai gabatar da wani babban jawabi a Najeriya kan manufofin gwamnatin Biden na Afirka. Demokradiyya wani muhimmin batu ne a ziyarar farko da Blinken yayi a Kenya ranar Laraba, inda ya shaidawa gungun masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama a Nairobi cewa duniya na fuskantar koma bayan demokradiyya. Yayi gargaɗin cewa har ma da demokradiyya masu fa'ida kamar Kenya sun zama masu saurin kamuwa da bayanan ƙarya, cin hanci da rashawa, tashin hankalin siyasa da kuma tsoratar da masu zaɓe. Kwamishinan kare haƙƙin adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da murƙushe masu zanga-zangar Sudan kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe mutane 15 a zanga-zangar adawa da juyin mulki da soja suka yi a ƙasar a ranar 25 ga watan Oktoba. Laraba ita ce rana mafi muni a tashe-tashen hankula tun bayan da aka karɓe mulkin ƙasar tare da ƙara adadin waɗanda suka mutu a zanga-zangar neman demokradiyya a baya-bayan nan zuwa 39. Shaidu sun ce jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zangar da aka yi a birnin Khartoum da wasu garuruwa ta hanyar amfani da harsashi mai rai da hayaki mai sa hawaye. Shugabar Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa ofishinta ya sha yin kira ga jami'an tsaron da sojoji da su guji yin amfani da abin da bai dace ba akan masu zanga-zangar. Shugabannin Amurka, Canada da Mexico sun gana Alhamis a taron su na farko cikin shekaru 5 don tattauna batutuwan da suka daɗe kamar sauyin yanayi, ƙaura, abubuwa da ke fuskantar tattalin arziki da kuma sabbin ƙalubale kamar cutar COVID-19. Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House ranar Alhamis. Shugabannin za su fara ganawa da Biden kafin su haɗu a taron shugabannin Arewacin Amurka na farko tun 2016. Mataimakin sakataren yada labarai na fadar White House Chris Mayorga ya ce wannan ne sakamakon aiki na watanni 10 don farfaɗo da dandalin Arewacin Amurka, wanda ke da matukar muhimmanci ga nasarar tattalin arzikin cikin gida da kuma haɗin gwiwa da za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen warware ƙalubalen yanki da na duniya, in ji shi ranar Laraba.
madalla Anjuma kadan binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin mu Amurka da Najeriya sun rataba hannu kan yarjejeniyar aiki tare a bangarori da dama inda kasar ta Amurka ta yi alƙawarin taimakawa Najeriya wajen shawo kan wasu daga cikin dimbin matsalolin da take fuskanta wannan kuwa wani bangare ne na ziyara da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake yi a Najeriya inda tuni ya gana da shugaba Muhammadu Buhari da wasu manyan jami'an gwamnati daga Abuja ga rahoton Murtala Faruku Sanyinna
Nigeria touches us every day in America
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake bayyana yadda kasar Amurka take ji da Najeriya dalili kenan da yasa ganawarsa da shugaba Muhammadu Buhari ta maida hankali wajen kulle yarjejeniyar dangantakar diplomasiya kan al'amura da dama da karshe yake fatan za su amfani kasashen biyu musamman Najeriya a matsayin kasa mai tasowa shanin annobar coronavirus ne ke kan gaba a tattaunawar inda sakataren Blinken yace tuni da kasar Amurka ta baiwa Najeriya alluran rigakafi miliyan 700,000 haka kuma yace ana sa ran kawo karin wasu rigakafin nan da karshen wannan shekara Blinken ya bayyana cewa Amurka ta yi aikin haɗin gwiwa da Najeriya wajen yaki da cutar ta coronavirus lamarin da yake kuma kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu a bangaren tsaro kuma sakataren Blinken ya ce Amurka na aiki da Najeriya wajen yaki da kalubalen tsaro kama daga na ƴan kungiyar Boko Haram da kungiyar ISIS ta Afirka ta Yamma wanda yake shi da mataimakin shugaban Najeriya sun amince cewar yana buƙatar kwakwaran shiri da tanadi da ya kunshi samar da ingantaccen rundunar soji da magance matsalar tsatsauran ra'ayin addini da kuma mutunta haƙƙi da ƴancin ƴan ƙasa
The United States is committed to helping Nigeria do that by continuing to invest in our security partnership and the institutions that strengthen the rule of law and that hold accountable those who commit human rights abuses.
Yace Amurka ta kuduri aniyar ci gaba da taimakawa Najeriya wajen cimma wannan manufa ta hanyar haɗin gwiwar samar da tsaro da karfafa bin doka da oda da kuma hukunta dukkan masu take hakkin bil'adama da cin hanci da rashawa da kuma duk ayyukan da kan iya cutar da ƴan Najeriya. Sauran muhimman al'amuran da aka tattauna sun hada da sha'anin inganta ilimi da kiwon lafiya da tada komadar tattalin arziki kazalika da kuma shawo kan matsalar gurbatar yanayi inda kasar Amurka ta jinjinawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan kudurorin gwamnatinsa da ya gabatar a taron da ya gabata kan sauyin yanayi da yake mai da martani a madadin gwamnatin Najeriya ministan harkokin waje Geoffrey Onyema ya ce tattaunawa tsakanin Najeriya da Amurka ta baya-bayan nan ta soma ne tun haduwar shugabannin biyu a babban taron sauyin yanayi na Glasgow inda shugaba Joe Biden yayi alƙawarin tallafawa Najeriya wajen shawo kan dimbin matsalolin da take fuskanta
We really look forward to working together in trying to help solve some of these infrastructural challenges that we
Yace hakika muna fatan wannan haɗin gwiwa da aiki tare zai taimaka mana wajen magance wasu matsaloli da mu kasashe masu tasowa muke fuskanta kuma hakika muna farin ciki da wannan lamari ya zama tsari da manufa na zahiri na gwamnatin Amurka ko baya ga tattaunawa da shugaba Buhari sakataren Blinken ya kuma gana da mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo inda suka rattaba hannu akan wasu yarjejeniyar aiki tare yayin da kuma suka rattaba hannu akan sauran da ministan harkokin waje Geoffrey Onyema a yau Juma'a ne kuma ake sa ran Blinken ya gudanar da jawabi ga manema labarai da wasu rukunoni na ƴan Najeriya akan manufofin gwamnatin Amurka a sakatariyar kungiyar ECOWAS dake Abuja Murtala Faruk Sanyinna Muryar Amurka Abuja Nigeria
A gaida Murtala Faruku Sanyinna ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC ga binta ta da da labaran duniya kashi na biyu
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar Alhamis cewa Amurka ta amince da sayar da darussan jinya miliyan 10 na sabon kwayar maganin cutar COVID-19 na Pfizer wanda har yanzu ba a bada izini ba daga karshen wannan shekara a kammala a shekara ta 2022. A cikin wata sanarwa da ya fitar a shafin yanar gizon fadar White House, shugaban ya ce gwamnatin sa na daukar mataki don tabbatar da cewa waɗannan magunguna za su kasance cikin sauki da walwala da zarar hukumar kula da abinci ta magunguna da cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta amince da su lokacin da aka sanar da kwayar maganin cutar a farkon wannan watan Pfizer ta ce sabbin gwaje-gwajen asibiti sun nuna raguwar kashi 89 cikin 100 na hadarin asibiti dake da alaka da COVID-19 Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta sanar da tuhuma jiya Alhamis kan wasu 'yan kasar Iran guda biyu sabili da rawar da suka taka a yunkurin cusawa Amurkawa masu kada ƙuri'a wani ra'ayi yayin zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 da nufin kashe masu ƙwarin gwiwa a zaben a cewar sanarwar manema labarai an yi zargin cewa tsakanin watan Agusta da Nuwamba na 2020 Said Muhammad Hussein Musa Kazemi da Sajjad Hashian sun samu bayanan masu jefa a daga akalla gidan yanar gizon zaben jihar sannan suka yi amfani da wannan bayanai wajen aika email na barazana don tsoratarwa da tsoma baki da yi wa masu jefa ƙuri'a katsalandan an kuma yi zargin cewa sun yi yunkurin shiga wasu shafukan yanar gizo na jihohi masu alaka da zabe su biyun kuma ana zargin sun farhada tare da rarraba faifan bidiyo mai dauke da bayanan ƙarya game da raunin tsarin zabe
A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kananan hukumomi a Najeriya sun dade suna neman gwamnatin tarayya ta mayar musu da ikon mallaka da kuma kasafta kasan kudade shekaru bayan maida wannan iko karkashin gwamnonin jihohi. Masu kula da lamura sun bayyana cewa kwace iko daga hannun shugabannin kananan hukumomin ya maida hannun agogo baya da kuma gurguntar da ayyukan wannan matakin gwamnati. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin wannan lamarin da kuma rahoton da ta hada mana.
Karamar hukuma ita ce mataki na uku a tsarin gwamnati irin ta tarayyar Najeriya. Kowace gwamnati a karamar hukuma tana kula ne da bukatun al'ummarta don inganta rayuwarsu. Wasu daga cikin ayyukan kananan hukumomi kamar yadda dokar kasa ta tsara sun hada da ginawa da kula da kasuwanni da tashoshin mota, gina makarantun primary da kula da su, tsara gidaje, samar da cibiyoyin kiwon lafiya, kwashe shara da tsaftar gari. Samar da ruwa mai tsafta, tattara kudin haraji jangali da sauransu. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya don jin ko sun gamsu da yadda kananan hukumomi ke gudanar da aikinsu na baiwa al'umma ababen more rayuwa.
Sunana Abubakar Ibrahim. Karamar hukuma kuma suna iya kokarin su sai dai abin da suke so su yi ba sa iya yi. Mu ba mu san dalili ba tunda ba mu cikin gwamnati.
Sunana Esther Paul. Local government they are not getting anything and mutanen da suna kasansu ma they are not even benefiting from the government. So ba a samun komai daga local government.
Sunana Alhaji Ado. Musa Jogon Arziki tun shekara na tun da Buhari ma ya hau aka ce za a ba su local government autonomy ko kananan hukumar aka ce zai signing su dinga cin gashin kansu ba sai da kwanda state government ba sai gwamnati sai gwamnati ya samu su yi abu ba to kullum muna jin wannan abin a baki za a yi aka ce an yi to har yanzu ba mu gani a kasa ba kuma indai gwamnati za ta taimaka gaskiya local government ya kamata a dinga ba kudi fiye da federal saboda local government duk anan population yake duk wanda ya fito ko ina ka tafi sai ka fito daga local government ka tafi wani federal
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan matsayin gwamnatocin kananan hukumomi. Masana sun bayyana cewa rashawa, rashin cin gashin kai, rashin isassun kudade, rashin kwararrun ma'aikata, da rashin haɗin kan mabambantan ƙabilu da ke zaune a ƙaramar hukuma guda na daga cikin ɗimbin matsalolin da ke janyo rashin ci gaba a ƙananan hukumomin Najeriya. Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta Kudu, Umaru Tanko Almakura, ya danganta wasu matsalolin da ake samu a ƙananan hukumomi da rashin bin ka'ida daga wasu shugabannin ƙananan hukumomi.
Amma fi yawan jihohi ana samun matsala ba don komi ba saboda tafi da mulkin ƙaranan hukumomi bai tallaka kafadan gwamnan duka-duka ba. Kuma wannan yana ƙarƙashin ciyamominsu ne wanda suke da 'yanci suke da dama don an zaɓe su.
Tsohon gwamnatin jihar Nasarawa kenan Sanata Umaru Tanko Almakura, shugaban karamar hukumar lafiya a jihar Nasarawa Aminu Mu'azu Mai Fata, yace duk da rashin isassun kudade da kananan hukumomi ke fama da shi, suna iya kokarin su sai dai suna bukatan gwamnatin tarayya ta kara wa kananan hukumomin kudade.
Kananan hukumomin nan a mayar musu da martaban su, a san cewa kananan hukumomi su ma wani bangare ne na gwamnati, wato tunda gwamnati hawa uku ne, akwai na tarayya, akwai na jiha, akwai kuma na karaman kananan hukumomi. To muna gani idan aka yi haka din zai kara wa kananan hukumomi karfi don tafiyar da dukkan ayyukan su. To wannan abu ne wanda dukkan mu ciyamomi na Najeriya mun yi roƙo akai kuma mun ba da shi a rubuce.
Kananan hukumomi da ke zama matattaran al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi da al'ada na buƙatar haɗin kai don ba da shawarwarin da za su kawo ci gaba mai inganci ga kowa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
Za a iya sauraron cikakken rahoton na Zainab a shafinmu na intanet. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba,
manuniya. Daga dagadar garkame kofa tsakanin gwamnonin tarayyar Najeriya da kuma ƴan masar tarayya na ƙasa. Tunuma dai har ɗaya daga cikin ƴan masar da jijin da ya halarci wannan zama ya fasa wa manuniya wani sirri na ƙarƙashin ƙasa.
Akwai waɗanda aka ce za a dawo ma da tikinsun su na dawowa majalisa in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so. Amma ba abin da muke so kenan ba.
Duk da kwakulo kokon barar barwa ƴan masar tarayyar Najeriya damar damawa a takarar shugaban ƙasa a zaben da ake jira a wannan ƙasa. Ɗaya daga cikin masar tarayyar Najeriya ya daddake cewa ko bayan takarar shugaban kasar ma ya kamata a barwa ƴan masar takarar ta shugaban kasa har ma da mataimaki albaisa taimaka wajen kawo ƴan Najeriya nesa kusa.
Ni for me gaskiya, you know, ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president.
Sai dai kuma shi wani dan masar jan tarayyar Najeriya magana yake na irin kwanta kwantar kwashe kudin da yake ya hango a kasafin kudin kasa. Yana mai cewa ma dudin dumurun kudi ga an daure a cikin kasafin kudi musamman da a hukumar nan da aka ce ta kula da masu bukata ta musamman da suke cewa hukumar kula da masu na kasa.
Ana budgeting miliyan 100 akan aikin paper, wai 350 million wai ICT, ana magana yunwan ciki, ana magana ICT.
Shi kuwa jigon jam'iyyar PDP da tsohon gwamna ne ga yawo duniya yake cewa lokaci ne yanzu da ya kamata Najeriya ta numfasa. Yana mai cewa Nigerian ta riga ta shiga halin haula'i saboda haka babu ragowar wata maganar wasa.
Yana yi kasar a yanzu da talaucin ta da bashin jikanta zama lafiyar ta da musu iri-iri yanzu ana ganin cewa ayi abin da ya dace domin ceto kasar. Wannan shi zamin Allah ya da.
Waɗannan faso mun tabo muka tabo cikin tarin muryoyin da zamu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya tafi da al'umar kasa. Shiri na 40 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke alamta alamar cewa da sanadai shirin manuniyan ya fara nisa. A irin nisan nutsawa kan lamuran gwamnati da kuma siyasa a tarayyar Najeriya ne ma shirin manuniya ya leka masa tarayya ta kasa. Inda ɗaya daga cikin masa tarayyar Najeriya na kasa Sanata Ishaku Ilesha Abo ya tada kura lokacin da aka zo da wani kasafi na hukumar da ke kula da al'umar da ke fama da na kasa, inda ya ce tarin tilin curin kudi aka cinkusa cikin kasafin amma dai babu abin da masu bukata ta musamman za su lamusa.
Hukumar kula da na kasa su ta zo mana da takarda, ta faɗa mana abubuwan da aka yi da kudaden da aka yi kasafinta a shekara 2021. Gaskiya dai ban ji daɗi ba.
Wanda yasa baka ji daɗin ba?
Dalili shine babu fa mutum da bai san me ya kamata ba. Yau muna da kafa mu biyu, muna da idon mu biyu muna da hannayen mu guda biyu gobe ban san menene Allah zai yi ba domin sanin gaibu sai Allah saboda haka wannan agencies nan ba na makasa su bane na ƴan Najeriya ne a ce yau ana budget babu abin da za a je a duba nimmun makasa su nima musu hanyar abinci hanyar ilmantar da su hanyar ilmantar da yaran su a nima musu sana'a sai a za a ce mana za a je a yi data analysis za a je a duba takardu ana budgeting miliyan 100 akan aikin paper sa'annan babu kuma na wanda zai sa abinci akan table domin a kashe yunwan ciki gaskiya ban dade ba wai 350 million wai ICT ne ICT ana magana yunwan ciki ana magana ICT
makamanciyar irin wannan matsala ta tunkuɗa tarin tilin kuɗi cikin kasafi amma kuma babu aiki a ƙasa ta sa daya daga cikin masukinan tarayyar Najeriya daga jihar Kaduna ya tashi a zaman zaura masarukinan tarayyar Najeriya ta ƙasa wato Dr. Hamisu Ibrahim Kubau ya mike gaban ƴan majalisar ƙasa yana mai cewa kwangilar hanyar da ta tashi daga Zaria zuwa Pambe wanda aka ce cikin watanni 20 za a gama fa yanzu ta haura watanni 50 har da doriya amma tana sama ne har yanzu tana ƙasa
bincike ya tabbatar min da cewa an ba da hanyar a watan Mai na shekarar 2017 2017 kenan kuma a lokacin ita ma'aikatan ayyuka na tarayya ta ba da aikin ne akan cewa lalle lalle a gama shi cikin wata 20 wato daga May 2017 zuwa kuma February 2019 so daga wata 20 yanzu gashi muna cikin wata 53 har yanzu aikin bai kammalu ba ma kammaluwan kawai ba abinda dan kungilan ya iya yi shine a bisa kididdiga kashi 13 cikin 100 kuma wannan hanyar an ba da ita ne akan kuɗi sama da biliyan 10 abinda ke faruwa shine wani lokacin akan samu matsala ta wajen ma'aikatan ayyuka ba ta ba da kuɗin da ya dace za ta ba da aikin amma kuma ba za a saka kuɗi masu yawa a cikin kasafin kuɗi yadda dan kungila zai samu daman yin aiki ba wani lokacin kuma akan ba da kuɗin dan kungilan saboda rashin kayan aiki da rashin ƙwarewa sai kaga shi kuma bai iya yin aikin da ya dace ba
har yanzu fa akwai alamar karantiyar rafkar juna tsakanin ƴan majalisa da kuma gwamnonin jam'iyyar APC da aka ce an kulle kofa ne fa dan ganin bangaren guda biyu sun samu gurin da kowa zai kyasa saboda inda ka daya daga cikin masarjan tare Najeriya da ya halarci wannan zama daga jihar Katsina sanata Ahmad Babba Kaita ya keta sirrin zaman da yace a kotu toshe baki da aka yi yunkurin baiwa ƴan majalisar wannan kasa
APDP koda tana sama kariya to takan nemi mutane masu muhimmanci ta zauna da su domin a yi sama kariya tare ita jam'iyyar APC gwamnati shine wuka shine nama an tura mutanen zabe daga nan gurin su ya je ya dan ba su abin da zai ba su sun sha hura sun ci nama ya ce ga abin da yake so a jaha shikenan su rubuta mashi duk wanda yake cikin jaha daga ward har zuwa jaha ya zama sakare saboda shi bai da yanci a gwamnati shine mai yanci saboda haka wannan shine makasudin zuwa cikin wada shugaban kasa kuma ina tabbatar miki cewa gwamnoni sun ji abin da basu ji dadi ba dalili shine mu ƴan Najeriya muke kallo ba muna yin wannan abin nan bane don son kanmu
to ta yaya zamu tabbatar cewa kuma din ba don son kanku kuke yin abubuwan da kuke yi ba
inda muna yi don son kanmu ne akwai waɗanda aka ce za a dawo mu da cikin su na dawowa majalisa in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so amma ba abinda muke so kenan ba muna so mu karfafa kuma mu inganta harkar demokradiya a cikin Najeriya ya kasance talaka shike rike da akalar jam'iyya idan ya ga za ka yi mashi wasa ya aje kauri ɗaya ya dauki wani
maganar makalkale mukamin shugaban kasa da wasu ƴan masa suka fara magana ta ƙara girman da suke ganin bayan shugabancin kasa ma ya kamata hada musu da har da mataimakin dan takarar shugaban kasa sanata Yusuf A Yusuf na Taraba ne ya kara tattaro wannan batu a cikin wata tattauna da yace ya kamata dai su ma ƴan majalisa a rinka ba su dama dan su dan gurgusa
muna da mutane da kusan you know 460 kowa daga cikin mu mai fita ne muddin da yake ba barawo bane muddin ko bai musgunawa talaka ba kuma ya san ciwon kan Najeriya
to ai ya cewa dan ka dade kai ma kana daga cikin wannan ko kai ma kana da ra'ayin
a to inda ƴan Najeriya suka gani ba barawo bane da sauran su me yasa
zaka iya da dimbin matsalolin
ai masala ka dole ne wanda ya kai fita ya solve wannan problem ni for me gaskiya you know ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president
maganar makokon da ya makalkale a wayan jam'iyyar PDP na zaben zakulosu wato gabaninta a shiyar Arewa maso yammacin Najeriya na cikin batutuwan da wasu ƴan ƙasar ke ganin idan jam'iyyar ba ta yi yunkuri ba ƙarshen ta ita ma ta samu ta sabuwar na ƙasa. Sai dai kuma jigon jam'iyyar ta PDP kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa gwamna Sule Lamido ya gaya wa duniya cewa wannan magana kuma ai wata magana nesa cewa da ta riga ta zo kusa.
Yanayin ƙasar a yanzu da talaucin ta da bashin hikanta rashin zaman lafiyar ta da musubu iri-iri yanzu ana ganin cewa a zo ai abin da yake za kowa zai masa daukarwa ai abin da ya dace domin ceto ƙasa. Wannan shi zamin Allah yadda.
Yayin da aka gama zabe na shugabannin jam'iyya a sama ko har yanzu akwai raguwar na shugabanci a shiyar Arewa maso yamma ina kwana ne game da wannan zance.
Zamin shin Allah da a shirin ga notun hannun shi
mutane na ta tambaya me sababa ne jinkirin zaben nan.
Allah da zamu ga cewa a matsayin wannan zo kuma da suna kuma da kwarjini ana hange motsin shugabanni so da kun zai mu zamu ga cewa wannan sunan da ake ganin shi zamu yi abin da yake zai tabbata haka din ne.
Ka ce ku a matakin PDP kun nakalci hikima da dabarun yadda ake sasanta da juna amma har yanzu a wannan rukuni na Arewa maso yamma kun kasa yin amfani za a iya cewa da wannan hikiman ne ko kuma wani abu ku fahimci kanku
kasan wato ko a kun da yake zaka goshi ne ban mataki wato dole ka dauki matakai domin kare wannan girman abu akwai mataki wanda yake na tsakiya ne akwai mataki na karshe saboda haka a wajen matakin karshe babba abun gyara yanzu an zo nan yemu a gida ai saboda ka zamu gyara
sadaka daga kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kan zaga dukkan sassa a madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da mu yayin da kun ji a cikin wannan shirin da yasa shirin ya zama gagari gasa sai Shamsiya Ibrahim Hamza da Mahmud Ibrahim Kwarin da kan kukkutsa wajen ganin sun tattaro mana muryoyi cikin tsantsar Hausa ni Isa Lodi kara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الصميم يعوى جماعة مسلمين سنانا زاروك التاهر شيخ نليمان نائب ببالي ماي مسلسين شيخ عثمان دانفودي ولكن سوكتو ناجيريا حتى كيسي ايو زامو لأي تكيت تنصيفة أكان مطلو لنسكي فاروا مسامع بين دي شاهي وطوريشن زارو إذا مكي دوباغا بين دي مالميسوكا أمبتا أتكين لتفانسو كما مالميسوكا man tafsiri malaman fiqihu to suna magana ne akan cewa wato samar da tsaro a ƙasa ya dogara ne akan wato adalci wanda yake shi wannan adalcin ya shafi bangarori daban-daban akwai adalcin da ake bita mutunci ga ainihin kai ne wajen kokarin aikata ayyuka masu kyau da suka shafi addini da kuma abubuwan da zasu kawo ci gaba da maslaha wato cikin al'umma sannan kuma ya dabbaka wannan a cikin iyalan sannan adalci na biyu ana bukata ne ga shugabanni waɗanda Allah ya ba jagorancin al'umma su yi kokari su kiyaye adalci wajen nauyin da Allah ya dora musu duk wanda za a ba ni mukami to a tabbata ya cancanci wannan mukami kuma lalle an tabbata zai iya tsayuwa da adalci ga wannan mukamin da aka gama shi ba da mukami ga wanda bai cancanta ba malamai sun ce zalimci ne don dama abin da azzalimci wad'u shay'i fi ghayri mahalli aza abu ba wurinsa ba to sai ya zama wa su tabarbarewa a samu cin hanci da rashawa a samu tabarbarewa aiki sai da al'amura da sun dagule Allah mu dokin sarki ne cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurbi sannan abu na gaba ana bukatar kyautatawa da gama wadata shi ma yana cikin abin da ke kawo tsaro da zaman lafiya cikin al'umma Allah shi ba mu zaman lafiya waɗannan matsaloli da suke faruwa a wannan ƙasa tamu wato Allah shi gwada mana wucewarsu bisa ga alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaitattun labaran duniya na yau, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tattauna Abuja jiya Alhamis da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan harkokin wajen kasar Geoffrey Onyema da sauran jami'ai. Kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya yayi Allah wadai da murƙushe masu zanga-zangar Sudan kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe mutane 15. Shugabannin Amurka, Canada da Mexico sun gane Alhamis a taron su na farko cikin shekaru 5 don tattauna batutuwa da suka dade kamar abubuwan da ke fuskantar tattalin arziki.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji wasu abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da ta tsaya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa sautin, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Thank you.